Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Rigirgin da ake wajen tallata allurar kafin cutar COVID-19 a duniya ya ƙara zafafa bayan da China ta sanar da cewa za ta saka matakan shigar bakin da suka fito daga yankin Hong Kong. Yana hada yin allurar da China ta samar, yayin da za a buƙaci takardu kalilan daga masu shiga China. Kasar na fatan ganin ta bunƙasa karɓar allurar ta, wacce mafi akasarin kasashen yammacin duniya suka ki amincewa da ita. Ita ma China dai bata bada izinin a hada ko a raba allurar da aka hada a wasu kasashen waje a cikin kasar ta ba. Masu zanga-zanga sun sake bazama akan titunan Myanmar a ranar Asabar, inda suka gamu da fushin jami'an tsaro waɗanda suka raka harba sashen gaske cikin masu boran. Akalla mutum hudu ne cikin masu zanga-zanga suka mutu a Mandalay, birni na biyu mafi girma a kasar da kuma tsakiyar birnin Faye. Yayin da ake fama da wannan tarzoma a kasar ta Myanmar, mai bincike kan haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar ya yi kira ga kasashen duniya da su haɗa kai wajen nuna adawa ga dakarun kasar da suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu. Ya kuma ƙara da cewa ya zama dole kasashen duniya su kuɓe rigar kariya da dakarun ke da ita don su fuskanci hukunci. Amma wani jami'in kasar ta Myanmar ya faɗa wa Majalisar cewa hukumomin na matuƙar ƙoƙarin ganin ba su yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima ba akan masu zanga-zangar. Ministan harkokin cikin gida a Afghanistan Masoud Andarabi ya yi gargaɗi kan hanzarin da ake na ficewar dakarun Amurka a ƙasar. Yana mai cewa alaƙar da ke tsakanin ƙungiyar Taliban da Al-Qaida na nan daram, matakin da ya ce zai ƙara ta'azzara ayyukan ta'addanci a duniya. Yayin wata hira da kamfanin zallancin labarai na Associated Press, ministan ya ce dakarun tsaron ƙasar da ke samun goyon bayan Amurka sun yi nasarar daƙile hare-haren da ƙungiyoyin 'yan ta'addan ke kaiwa a ƙasar ta Afghanistan, ciki har da ƙungiyar IS. Gargaɗin na zuwa ne yayin da hukumomi a Washington suke duba matsayin da gwamnatin Trump ta cimma da ƙungiyar ta Taliban sama da shekara ɗaya, wacce ta nemi janyewar ragowar dakarun Amurkan 2,500 nan da ranar 1 ga watan Mayu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu bincike a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki mataki don kawo ƙarshen aika-aikan da ake yi a ƙasar Siriya, waɗanda suke janyo cikas ga yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar, wacce ta kwashe shekara 10 tana fama da rikici. Shi dai kwamitin da ke bincike kan rikicin na Siriya, wanda ke zaman kansa, ya mika wani sabon rahoto ga hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata yarjejeniyar tsagaita wuta da Rasha da Turkiya suka taimaka wajen kullawa a bara a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya, wanda shi ne tunga ta ƙarshe da ke ɗauke da 'yan tawaye, ta yi nasarar rage rikicin da ƙasar ke fuskanta. Sai dai shugaban kwamitin Paolo Pinheiro ya ce rikici zai iya sake ɓallewa a ƙasar ta Siriya. Amma jakadan Siriyar a Geneva Hussam Idin A'la ya ce rahoton na ɗauke da kurakurai da dama. Yana mai cewa gwamnatin Siriya na yaƙar ƙungiyoyin 'yan ta'adda, batun da ya ce kwamitin binciken ya ɗauke idansa a kai. Aƙalla mutum huɗu ne suka mutu bayan da wani jirgin sojin ƙasar Kazakhstan ya yi faɗi a ranar Asabar a cewar gwamnatin ƙasar. Jirgin sojin mai lamba 26 ya faɗi ne a lokacin da yake ƙoƙarin sauka a wani yanayi mai cike da hazo a filin tashin jiragen saman Almaty, babban birnin kasar ta Kazakhstan, kamar yadda ma'aikatar da ke kula da ayyukan bada agajin gaggawa ta faɗa. Jirgin ya taso ne daga Nur Sultan, amma aka daina jin ɗuriyarsa a daidai lokacin da yake shirin sauka. Bayanai sun yi nuni da cewa ma'aikatan jirgin 6 ne a ciki, amma ba ya ɗauke da fasinja ko ɗaya. Babu dai wasu bayanai daga hukumomi kan abin da ya haddasa faɗuwar jirgin.
yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOE Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasarmu.
Kasuwa a kai miki dole. Duniya ta amere. Kasuwa a kai miki dole.
Farashi kan hau kan sauka.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke tantauna harkokin saye da sayarwa domin ci gaban kasuwanci a kasashe masu tasowa wanda a yau ni Suleiman Mumuni Barma zan gabatar mun kuma ya da zango ne a kasuwar Talawali da ke unguwar Banufandu ta birnin Yamai a jamhuriyar Niger inda muka zanta da shugaban wannan kasuwa Malami assalamu alaikum sai ka gabatar da kanka.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Chale Wali, wasu na kira na Chale Banana.
Na'am. Eh, wato kenan sunan kasuwar sunan kare ne kasuwar ta dauka.
Sunana ne ta dauka.
Na'am.
Eh,
me da menene ake saida a wannan kasuwa ta Chale Wali?
A hali yanzu duka mun yi saida shadda, shadda iri-iri. Kaloli daban-daban daga gizina har zuwa TC Bazar duk wani abu da ya shahi tuwahi bayan shi muna sai da kayayyaki masu yawa irin su ko da flair irin su atamfa irin su suna da yawa ne
daga wacce kasa kuke zuwa da kayayyakin nan
kayayyakin mahi galibin su suna hito daga Dubai amma kuma daga ko ina bangarori da yawa suna shigowa
su ne ne abokan cinikayya abokan hulɗa masu yawa su sai kaya nan
kowa da kowa a bukan hulɗan mu akwai duka muna aiki da kowa akwai masu zawa sayan mu ba su da iyaka daga ko ina
kasuwar Chale Wali tana samun kamar bakunci daga jihohi haka
babu wani yankin da mutuna shi bayya cewa ga kasuwa
to yaya za a iya cewa kasuwar take tahiya ne
kamar kasuwar tana tahiya ne akan saukin farashi
ina magana ne akan yadda ciniki ana samun ciniki
tabbas tun daga sahiya har da dare kullum ciniki bai yanke muna
daga wani lokaci zuwa lokaci kasuwar ke budewa
kasuwar mu ba a saur ba a riheta tana aiki daga sassahe har zuwa 12 na dare abokan kasuwa suna zuwa su sai abin da suke so kamar yadda ka gane su ga suna za su zo su sai duk abin da suke so suna cinikayya su a cikin tsanaki dai kaga babu wata mushkila
na lura cewa galibin waɗanda ke sayan kayayyakin nan a halin yanzu mata ne
haka nan ne
akwai fahimta tsakanin kuwa
ai in ka ga alama ai za ka gani kowace na zabe abin da take so ne nan in mutane sun shigo nan an kayan sun shagaltar da kowa daga wani samun matsala kowa ya zo ya ga abin da yake so saurayi kawai yake sai ya shi
akwai alamar kowa shigowa yake ya kwasa ya ake a gane wane ne mai saye wane ne mai sayarwa
a'a akwai yare ciki masu taimaka maka zaben kaya akwai masaya wa'anda su ma abokan saye su ma sun zo saye ne kamar yadda ka zo saye ba mai shiga harkar wani ka zabi duk abin da ka ga dama kana kwasa ne ba mai maka magana in buhu nawa ka cika ba mai maka magana sai in ka kai wurin hita sai ka kai wurin hita ne in ka kai wurin hita sai a samu masu ce maka ga inda aka biya sai su gwada maka su lissafa maka nan ma masu lissafi daban masu amsa kuɗi daban suka lissafa sai ka biya kuɗinka sai su baka takarda takardar nan da suka baka ita ga baka yancin ka hita waje
wato ita ce shaidar ka biya
ita ce shaidar ka biya idan ka hita baka da wannan shaida akwai masu tsaron kofa su kuma in sun ganka suna tambayar ka mai gida ina abun takarda ina da shi in ka ce babu sai su raka ka har wurin mai biya su tantance in ka biya ne ba a baka resi ba sai ka koma can wanda ya amsa kudin ka shi zai baka resi sai ka hito
na lura cewa wannan wuri akwai alamar cuwa-cuwa sosai shin ana katari ana kama waɗanda kamar ke kokarin su fita da kaya ba akan hanyar gaskiya ba
jehi-jehi ana samu amma ba su cika yawa ba
mutane nawa ne za a iya cewa ke karkashin ka da yake kai ne shugaban wannan kasuwa ta Chale Wali
ma'aikata na suna iya kai mutum 50 ayyukan su daban-daban ne akwai masu zuwa kawo kayayyaki ko ina akwai masu amsa kuɗi akwai masu lissafin kaya, akwai masu taimakawa mai saye ya zabi kaya wanda ya kaso, akwai masu kulawa da tsara kaya, tsara kaya kar su bari kaya su lalace.
Akwai wani tsari da kake da niyyar yi don saboda ƙara inganta harkokin wannan kasuwa nan gaba?
Tsarin inganta shi a namu gani ingantacce ne. Kaya muke kawowa iri-iri, in ka zo yau gobe in ka zo za ka ga kasuwar kamar ta canza, kamar ba shi ya take ba, an samu ƙarin wasu kayayyaki da ba kai tsammani ba, kenan wannan shi ne ƙarfin kasuwa.
Kuma a kullum ana ƙara samun abokan waɗanda ke zauwa sayayya?
A kullum ka ganin mu da ka shigo.
Wato dai ta tabbata kasuwa a kai miki dole?
Ana kawo mana dole. Ni ɗin nan ko in nace zan gwada in yi minti ɗaya na rihe za ka iske titi ya yi rihe, saboda jama'ar da za su zo su tambaya ya aka yi, dole sai mun tashi tun da sassauri, in ba haka ba za mu iske mutane na jiran mu buɗe.
To wane irin saƙo ne gare ka zuwa ga abokan hulɗa haka waɗanda ku suke zauwa suna sayayyar kayayyaki ko kuma sauran 'yan kasuwa da abokanka?
Duka godiya kawai nake musu, saboda sai dai wanda bai san ni ba, wanda ya san ni abinda a gare ni bai saye shi wani waje, sai dai ya zo na ya saye shi.
Menene bambancin ita kasuwar ta?
Farashi ne a ƙasa
sosai
kuma a sosai.
Kana nufin kenan idan mutum ya zo sai kaya a nan duk taje ta zo zai iya samun riba?
A nan ya yi ko ina ra haka nan ne
ba. Kai kana ba sai dai akan sauran kasuwanni?
Ina da basaniya. Yo ai alama kan nunawa.
Menene yasa kayan suka yi ara a wurin ka?
Mai ra'ayi na ne, ni waliyi ne, ni ban zo da kuɗi ba balle in dora riba mai yawa.
Wato baka damu baka ci riba?
Ni ban damu da riba ba.
To a ba mana sirrin kasuwa. Menene sirrin kasuwa ga wanda watakila yanzu a halin yanzu yake da niyyar shiga kasuwanci tana yiwa mutunan yana ɗan ɗari-ɗari, waɗanne ne sharoni ne zaka iya bayarwa musamman ga matasa waɗanda a halin yanzu babu aikin yi kuma suna so su yi kasuwanci?
Su san da cewa ita kasuwa albarka a ce ce tare da ita, kamar yadda zaka ga kuɗin shigarka da yadda Allah zai sa musu albarka sai ka ga daban ne, tana iya kai ka inda baka yi tsammani ba, daga talla tarko karami kakan iya bude kamfani. Ita kasuwa haka fice, ana son daurewa da kuma haka da ne, in ayan daure yau da gobe baka fasa ba za ka yi nasara.
To ba ku da damuwa a bangaren hukuma haka?
Hukuma ba ka ce babu damuwa, hukuma suna zakuwa suna kawo maka takardun haraji kana biya.
To a harajin bai tsauri ba?
To wannan kam ba yadda za a yi, tunda haka nan ne suka tsara. Haka suka tsara, wannan su suka sa aikin su, kenan suka zo sai ka bar su su yi nasu aiki.
A ƙarshe menene kiran ka zuwa ga waɗanda kuke hulɗa da su?
Su ci gaba da yin yadda suke yi, zakuwa ga da suke yi suna sayan kaya, su ci gaba da yin haka nan.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako, wanda ya zo muku daga kasuwar Atamfofi, Shadda, Mayafai da Hijabai da dukkan wasu kayayyaki dangin tufafi. Yanzu a madadin shugaban wannan kasuwa da ake kira Chalewali da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku sai wani jiƙon idan Allah ya so.
Kasuwa a kai miki dole, kasuwa
a kai miki dole,
kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu,
kasuwa a kai miki dole, ta Amerika ga mu shirin biki ko mana dai.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Da kuma karta mai tattalin al'amuran Allah shirin kamuna yau da kullum. amfanin kwadaya na shi ne mai tattara al'amuran lashi wanda ya san cewa rayuwar mutum ba ta dogara da abinci da abin sha ba kawai amma da kalmar da ke fitowa daga wurin Allah. Domin ta wurin kalmar Allah akwai rayu akwai kuma ceto. Saboda haka masu sauraro kira da ke yi muna da babban murya da mu yi ta kalli al'amuran Allah ta yadda muke nazarin littafi mai sarki da kuma yadda muke hutu ban gaskiyar mu. A kuma hutu ban gaskiyar mu ta yadda muke gudanar da ayyukan mu domin ban gaskiya ba tare da aikin da ke nuna ta babban zace. A cikin ayyukanmu na yau da kullum sai mu kokka da mu magance ƙiyayyar da ke hana mu amincewa da juna. Mu yi ƙoƙari mu taimaka mu sada salama da adalci ta yadda muke ba da hankali domin kyautata rayuwar kasassu. Ta haka za mu nuna cewa lallai ko da gaske tattalin alkuma Allah muke yi. Allah ya taimake mu da kusa mu dace.
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Masu iya magana dai suka ce lafiya jarin talaka. Masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan duba lafiyar uwa da kuma jariri bayan haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Amma kwannin da suka gabata mun yi magana akan matun daga yadda mace za ta shirya samun ciki da kuma kula da cikin da kuma haihuwa. Wannan makon kuma za mu yi magana ne akan duba lafiyar shi kanshi jariri da kuma uwa bayan ta haihu. Likita, yaya ake duba lafiyar uwa da jariri bayan haihuwa?
A lokacin baya ba wai wani da nisa ba, za ka ga kusan cikin shekarun 1970 zuwa abin da ya kai cikin zuwa 1980. Za ka ga a asibitocin mu idan an haifi in mace ta je ta haihu, haihuwa ta salin halin da babu matsala, akan aje ta asibiti ta kwana biyu sannan a sallame ta. A cikin wannan lokaci na wannan kwana biyu akan duba ta a tabbatar cewa lafiyar ta lau, jinin ta yana daidai, a tabbatar cewa ba ta zubar da kuma jini. Sannan jariri za a duba shi a tabbatar da lafiyar shi kafin a sallame shi zuwa sa'ati da shi da mahaifiyar shi zuwa gida. Saboda abubuwa na rayuwa da suka canza, na daya al'umma sun karu da yawa kuma asibitocin nan ba su isa ba, sai kasance yanzu idan ka shiga asibitoci zaka ga wata macen ma akan kujera take zaune tana jiran wata ta haihu ta tashi ta bata gado. Sai kasance kenan cikin awa hudu ko abin da ya kasa da haka mace bayan ta haihu an sallame ta ta tafi gida. To wannan yana tattare da matsaloli da dama. Saboda idan matan nan tana zubar da jini ba lalle a gane ba, tana iya tafiya gida sai bayan ta tafi gida sai ya kasance tana zubar da jini. Da farko ba lalle ta ji wani abu ba, amma a hankali bayan jini ya zuba da yawa sai ta shiga wani hali. To wani lokacin sai ka ga kafin a ruga a dawo asibiti har a zo a fara neman jinin da za a yi mata kari, sai ya kasance ta shiga wani hali. Wani lokacin idan da kara kwana sai ya kasance an rasa mahaifiyar ma. Shi kuma jariri sai ya kasance shi din ma ba a duba shi akai ba, saboda a lokacin da aka haife shi na awa farkon nan an ga kamar komai lafiya, ba lalle an duba duk abin da ya kamata a duba ba sai a sallame shi. To kuma wasu matsalolin sai bayan an sallame shi da awoyi ma sannan za su nuna. Kenan sai bayan an je gida an lullube jariri an zace yana bacci sai ya kasance an samu matsala. Misali ga ƴaƴan da iyayensu suke da ciwon sukari, akwai abin da ake cewa hypoglycemia, wato ya kasance shuga a jinin jaririn nan ya yi ƙasa. In an haife shi awa uku farko zai zama lafiya lau da ƙarfin shi da komai. To amma zai iya kasancewa an lullube shi an tafi da shi gida sai ya kasance shugan nan ya yi ƙasa har ƙasan da zai iya kasancewa ya shiga cikin abin da ake cewa koma, kuma har sai ya kasance jariri ma ya iya mutuwa ba tare da an sani ba a cikin baccin shi saboda shugan nan ya yi ƙasa matuƙar ƙasa. Idan ba a kula ba kenan akwai hatsari sosai. Kamar cutar jaundice misali, idan an haifi yaro saboda kafin a haife shi mahaifiya duk ta dauke mai nauyin cire wancan sinadari da yake kawo jaundice, wato sinadarin bilirubin. Kenan sai bayan an haife shi mafi yawancin lokaci sai bayan awoyi zuwa kwana daya kafin jinjirin nan ta fara nunawa kenan idan ba a duba ba sai ya kasance sai bayan da aka tafi gida ana ta hidima sai yaro ya samu matsala sai ya kasance sai ya shiga wani hali kafin a ruga kuma a dawo asibiti akwai cututtuka da ake haihuwar jariri da shi misali abinda a turanci ake cewa congenital abnormalities misali a cikin bakin yaro daga can baya daga sama sai ya kasance wurin ya fafi abinda ake cewa cleft palate idan ya kasance ba bude bakin nan akai aka leka ba ba lalle a kasance an gane irin wannan matsalolin ba idan ba a duba gadan bayan shi ba musamman daga kasa wajen kwankwaso ba lalle a gane cewa ko yana da matsala daga kashin gadan bayan ba abinda ake cewa spina bifida wasu jariran za a haife su sai kasance ta dubura su ba a bude take ba yadda kashi ba zai fita ba kenan an saurin sallama su kuma ba a duba ba ana iya sallama su da wannan matsalar ba a sani ba idan ba a duba zuciyar su ba akwai yara da dama da ake haihuwa ya kasance akwai matsala a zuciyar amma ba a duba ba sai kasance an samu matsala kenan nan gaba saboda kai yana da matukar amfani idan an haihu a tabbatar an duba lafiyar uwa a tabbatar bata samu wani rauni ba abinda ake cewa tiya a can bakin mahaifa a tabbatar cewar wani abu na daga cikin mabiya din bai makale ba wanda zai iya ja ta zubar da jini a tabbatar cewar duk inda ya kamata a dinke in ta samu kari an dinke a tabbatar cewar ba ta zubar da jini a tabbatar cewar jinin ta kuma bai hau ba kafin ya kasance an sallame ta haka shi ma jariri a duba shi a tabbatar lafiyar shi lau idan akwai abin da ba a tabbatar ba sai a ba su dan karamin lokaci misali a ce a dawo gobe ko a dawo bayan awa kaza a sake duba jariri amma idan ya kasance uwa na da ciwon sukari misali inda hali kada ai saurin sallamar jaririn nan sai a kai shi dakin jarirai yadda za a rinka gwadawa daga lokaci zuwa lokaci har sai an tabbatar da yana samun isasshen abinci kuma sugar shi a cikin jini ya daidaita kafin a sallame shi
to likita musamman ma kai ta jaddada zubar jini ko barkewar jini ga ita wadda ta haihu shin wannan matsalar ne kawai take iya tasowa bayan haihuwa ko akwai wasu matsaloli da ka iya tasowa bayan haihuwa
akwai matsaloli da dama da ka iya tasowa bayan haihuwa abin da sa ne jaddada kan wannan jini shine wanda na san mutane da dama sun tabbatar cewa yana faruwa kuma yana da hatsarin gaske zai iya kisa cikin dan lokaci kankani amma akwai matsaloli da dama da za su iya faruwa bayan haihuwan nan
to likita kamar menene idan uwa ta gani ga jaririn ta kamata ta yi gaggawar tuntubar likita bayan ta haihu musamman ko bayan an sallame su ko kuma ma idan suna asibitin
to duk lokacin da aka ga misali numfashin jariri bai yadda ya kamata ba ko aka ga jikin shi yayi canza kala yayi blue ko aka ga baya karban nono ko aka ga yana bacci fiye da kima an sa shi nono ya je karba ko yana kuka fiye da yadda ya kamata a ce jariri yana yi to wannan duk alamun ne da ya kamata a ga likita ko kuma aka ga wani abu a jikin shi wanda ba haka aka saba ganin halittarsa ba to da bukatar a jawo hankalin ma'aikatan lafiya su duba gara a tabbatar cewa yaron lafiyar shi lau da aizatan cewa yana da lafiya a tafi gida kuma amma ba shi da lafiya
to likita musamman ma ga yara jarirai wani lokaci zaka ga ko suna yawan kwarewa ko kuma abinci ya riga dawo musu ta hanci ta baki wanda wani lokaci zaka ga kamar har numfashin su yana kokarin daukewa shin wannan abin damuwa ne ya kamata a kai yaro asibiti ko kuma me ma yake kawo wannan abin
to lalle wannan abin damuwa ne akwai kuma abubuwa da dama da za su iya kawo shi zai iya yiwa akwai abin da a turanci ake cewa regurgitation abinci kenan ya dawo daga ciki ya dawo ta makogoro sai ya biyo ta hanci da baki zai iya kasancewa kuma akwai matsala ne a bakin kamar yadda muka magana wancan na turanci da ake cewa kamar palate nan da solof to ala ayi halin duk lokacin da aka samu wannan matsala ce babba because zai saboda zai iya sa numfashi ya toshe ko ya dauke ko kuma abin da ya fito din ya koma cikin huhu ya kawo matsala duk lokacin da aka ga wannan da bukatar a nemi taimako musamman ko da sau daya aka gani yaro yayi irin wannan da bukatar a je asibiti saboda a bada shawarwarin da ya kamata wani lokacin kawai yanayin yadda ake kwantar da yaron ne za a bada shawara akai zai kasance yaron lafiya shi lau amma za a ba iyaye shawara yadda za a kwantar da shi wannan kadai yana iya sa wannan abin ya daina amma dai abu ne mai muhimmanci duk abin da ya shafi numfashi kada a yi wasa da shi a je asibiti a tabbatar da lafiyar yaro sannan a bada shawara da ya kamata ta yi.
Idan ya faru a gida, akwai wani abu da za a yi masa ya samu ya dallafa kafin a garzaya asibiti ko me ya kamata a yi kafin a je asibiti?
Abin da ya kamata na farko a juya kan yaron ƙasa a tabbatar abin da ya fito din da majina da abincin da waye ya zube ƙasa. Sannan a zuke hancin a tabbatar cewa babu abin da ya rige a hancin da bakin a tabbatar yana numfashi kafin a garzaya zuwa asibiti. Kada a daga kan a ce a daga kai sama a juya baya yadda abincin zai iya koma cikin huhu kenan saboda abin da ake kuma gudu kenan.
Wace shawara zaka ba wa iyaye da ma wadanda suka haihu ko wacce ta haihu da kuma ma wanda suke kula da jariri ta yadda za a guje wa irin waɗannan matsaloli?
Da buƙatar a fahimci cewa shi jariri fa in an haife shi ba abin da zai iya yi banda abubuwan da Allah ya dora masa da zai iya yi na numfashi, bugawa zuciya, cin abinci, kuka da sauransu. Amma sauran abubuwa kamar na koda kwanciya ne yadda aka kwantar da shi haka zai kwanta. Idan ba shi da lafiya shi ba zai iya kanshi komai ba, ba zai iya ma ko faɗa cewar ba shi da lafiya ba. Wanda yake kula da shi shi ne zai ga alamar rashin lafiya kuma shi ya kamata ya ɗauki mataki. A duk lokacin da ka ga jaririn da hankalinka bai kwanta ba akan shin wannan yaron yana da lafiya ko ba shi da lafiya, to da Allah kar kai tunanin cewar yana da lafiya din. Gara ka je asibiti a tabbatar cewa a yaro lafiya shi lau, akan kai tunanin cewar yana da lafiya bayan kuma akwai matsala saboda sai ya kasance an cutar da shi. Amma idan aka tabbatar da lafiyar shi lau to falallahi alhamdulillah babu wani abu da aka yi asara. Wannan kokarin da aka yi na tabbatar da rashin lafiyar shi Allah ya da an yi shi a cikin dacewa.
Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawan Musa Tahir.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya. Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.